matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai kawo muku rahoto ne akan wata zanga-zanga da direbobin manyan motocin dakon kaya a Najeriya suka gudanar a Jos babban birnin jihar Plateau domin janyo hankalin mahukunta akan irin cin zarafi da ake musu akan manyan hanyoyin kasar har da kisa. Ba da ɓata lokaci ba, ga Zainab Babaji da ƙarin bayani akan haka.
Direbobin manyan motocin da ke safarar kayan abinci zuwa kudancin Najeriya sun buƙaci gwamnati da ta ɗau mataki kan kisan ‘yan uwansu da garkuwa da waɗansunsu da ƙone motocinsu da wawure kayan abinci da wasu ɓata gari da ke sanya shinge a kan hanya ke yi a sassan kudancin ƙasar. Direbobin wanda suka gudanar da zanga-zangar lumana a Jos jihar Plateau sun rike kwalaye da ke da saƙonnin cewa ya isa haka a kare rayukan direbobi ba tare da nuna ƙabilanci ba, a tabbatar da tsaron lafiyar direbobin manyan motoci daga arewacin Najeriya da sauransu. Na fara da jin bayani daga direbobin.
Sunana Abubakar Muhammad Elka. A duk sanda za mu yi lodi a cikin garin Jos, gaskiya muna cikin tashin hankali da fargaba. Saboda yanayin yadda muke iske kanmu da zaran za mu doshi kudu, da zaran from Benue ka bar Benue kana neman Inugu to ka shiga tashin hankali, kana kafin ka je express kana zuwa express kuma sai abin da ka gani har ka isa Port Harcourt, tashin hankali daban. Za ka je main checking point na produce, main checking point na produce ka biya su kuɗi, kana yin gaba za ka ga checking point din sojoji, ga kuma sai iskan za su ce sai ka ba su almost 40, 50, 30. Idan ka tsaya ba su haƙuri za su ce kafin su irga kaza, in baka ba su ba sai dai ka ji ruwan duka ko yana sauka akan mota. Shi kuma mai mota ya baka arziki ne, yau ka damai da mota a fashi, gobe ka damai da mota a fashi, kaga wani damuwa ne, zai ce kai mai bige-bige ne, ba zai iya da kai ba. Yau mu kuma abinci muke zuwa nema ba wai tashin hankali ba. Duk wanda ya ɗau motar miliyan 50 ya baka ne ka je ka rufa ma kanka asiri. To dan haka muna kiran gwamnati ta dube mu da idanta mai adalci, ta bi mana kadin mu dan girman Allah.
Yanzu dai mecece buƙatar ku?
Mu muna so gwamnati ta taimake mu, ta taimake mu from mu damuwan mu daga Okibe zuwa Umayya, anan muke fuskantar damuwa da express sun Inugu. Dan haka gwamnati ta dube mu da idanta mai rama, muna biyan haraji duk sanda da mu shiga sai mun biya haraji, amma kuma wasu sai su fito mana illegal. Mu kuma ga kudin da masu kaya suka bamu da masu motar mu, tun masu motar mu suna kiran mu da barayi har sun zo sun fahimci abu.
Kamar me suke muku ne?
Ai har kisa an yi, kisa ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba ma adadi. Yanzu ina faɗa ma akwai motar mu ma da an ɗauke ta da kaya da direbobin, har yau ba a ga motar mu. To dan Allah me muke yi abin nan haka? Mu ba masu neman tashin hankali ba ne, a taimake mu.
Sunana Aliyu Adam. Ana kirana da Alisu Mol. Ai cin zarafi duk satin duniya, in za mu tafi Port Harcourt ba ma ma iya bacci a kan gadajen matanmu, saboda tashin hankalin da muke fuskanta a kan hanya. A zahirin gaskiya abin fa kullun daɗa gaba-gaba yake, saboda tun ana maganar zagi an dawo dukan mota, an koma dukanmu, kuma yanzu abin ya koma ɗaukar rayukanmu. Yanzu a ɗan wannan tsukukun an rasa rayuka ba adadi. Motocin Gombe, motocin Fataskun, motocin Bauchi, motocin Jos, motan lafiya, banda motocin Kano, Zaria, Kaduna, duka muna cikin wannan tashin hankali da wannan masifin.
Yanzu dai gargaɗi kuke bayarwa dai ko me?
Mu ba gargaɗi muke bayarwa ba, saboda mu ma 'ya'yan gwamnati ne. Muna roƙon gwamnati ne da ta duba halin da muke ciki, saboda kariyar da take ba mu tsakani da Allah yayi ƙaranci. Soja da ake kai su hanyar saboda su kare mu, da su ake hada baki ake zaluntar mu.
Zargi dai kake yi kenan?
Ba zargi nake ma ba, ina da guarantee, ina da evidence. Saboda ko yanzu in ka je wurin ma'aikata ɗan iska, kana maganar ma'aikata a je a kira su, za su ce ka je ka kira su. In kuma muka je muka samu sojoji muka musu magana, za su ce ai 'yan iska ne, kawai ku je ku sallame su, ku ɗau mota ku bar wurin, su ba za su iya ba.
kenan ba jami'an gwamnati ke tsare ku ba.
Yan iska ne suke tsare mu. In muka yi attempt din mu kira ma'aikata za su ce mu je. In mun je mun samu sojoji mun fada musu za su ce ai kudin su ne kawai mu sallame su. Mu dan wutan mu bar wurin. Abin nan ya faru ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba biyar ba. To muna kira ga gwamnati tun abin ana magana duka yanzu kuma an koma magana kisa ne. Saboda tsakani da Allah in ka hau express din Inugu zuwa Port Harcourt daga get din nan har ka je Port Harcourt kana cikin tashin hankali. In ka ga hankalinka ya dawo jikinka to ka shiga cikin garin Port Harcourt ne ka hau gadar Obibo. Gadar Eleme.
Tun yaushe kuka fara fuskantar wannan matsala?
Abubuwan ne ya fi shekara goma. Tun abin yana kadan to tunda abu ya koma da daukar rayukan al'ummar mu shine yanzu muke kira ga gwamnati da ta duba halin da muke ciki. Abin ya ishe mu tsakani da Allah tunda yanzu abu ya koma ga magana daukar rai dole mu kira gwamnati da magana ne akan kudi kuma muna bada kudin. To yanzu kuma abu ya koma da daukar rayukan mu. Yanzu akwai motar ɗan uwan mu da suka kama daga nan in ka fita a lubanta zuwa kaje Okigwe sun kama motar sun requestin miliyan 30 sun turo da wani akan din da suka turo akan din America ne ko rin akan ne muka ce to su bayar da waya mu yi magana da ƴan uwan mu suka ce ba za su bayar ba. Bayan sati ɗaya sati biyu mun zo muna ta addu'a sai suka dade kira ba za mu zo mu karbi motar mu ba. Muka ce mu ƴan uwan mu ne damuwar mu suka ce to ƴan uwan mun nan fa sun zo guduwa sun kashe su. Mu tura miliyan 15 za su fito da mota express din Okigwe. Muka ce to tunda kun riga kun kashe mana ƴan uwa ai mota ba ta da amfani a wurin mu. Sai suka ce aka fita a rakarsu. Bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba sai suka dade kira wai fa ba waɗannan ƴan uwan namu suka kashe ba. Wasu direbobin Dangote ne sun yi attempt din guduwa suka bude musu wuta. To an ce su ba yar mujumuriyar su har yanzu ba su bayar ba. Kimanin wata ɗaya kenan.
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin Zainab Babaji da ta haɗa mana wannan rahoto da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.